إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba yau 3 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da 8 ga watan 5 shekara ta 2019 wannan kuma shine darasin mu na 3 a cikin tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara gabanin mu fara karatu ina san hanya ake sanar da ni daya daga cikin iyalin aboki da ake rayuwa da shi a wannan unguwa tana asibiti tun shekaran jiya tana nakuda na haihuwa to da wannan muke tawassuli ga Allah madaukakin sarki da wannan zama da muke yi Allah ta'ala ya sauƙaƙe mata ya raba su lafiya kuma ya bata mai albarka da ita da dukkan wasu matan musulmi da suke cikin irin halin da take ciki wanda ba su kai ga nan ba kuma Allah ya sauke su lafiya wanda ba su da haihuwa Allah ka ba su yaya na gari yau Allah ya yarda darussa biyu za mu yi kamar yadda muka faɗa a jiya za mu yi tafsirin alqur'ani sannan kuma za mu ɗauki wannan littafi namu na addu'o'i musiba daga ciki gwargwadon yanda hali ya ba mu dama insha Allahu ta'ala saboda haka kamar yanda muka faɗi lalurar uzurin dan uwa da muke tare da shi malam Jibril Hamza ko a yau a mafafinsa insha Allahu malam Usman baban Abdulrahman shine zai taimaka mana wurin karanta ayoyin da za mu fassara su insha Allahu ta'ala a jiya mun tuke karshen aya ta 41 ne a cikin suratul baqara a yau kuma za mu tashi farkon aya ta 42 fadin Allah madaukakin sarki wala talbisul haqqo bil batil na'am tawakkala
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارفعوا مع الرافعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
Allah subhanahu wa ta'ala a jiya idan ba ku manta ba mun fara karanta ayoyin da suke kira ga bani Isra'ila a kan su ruki alkawarin da Allah madaukakin sarki ya ɗora musu shi kuma Allah ya yi alkawarin zai cika musu nasa alkawarin idan har sun sauke nashi alkawarin wannan dama ita ce sunnar Allah madaukakin sarki a tsakaninsa da mutane a kowane lokaci kuma a kowane zamani Allah madaukakin sarki yana cika mu kowace al'umma abin da ya cancance ta na ni'ima ko kishiyar haka wargwadon yanda wannan al'umma ita ma ta mu'amalanci mahaliccinta. Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb, idan bayina sun tambaye ka game da ni ya al'amarin yake fa inni qareeb, to kace da su ina kusa da su. Bayan wannan kusanci ujibu da'wata da'i, ida amsa kiran me kira idza da'ani, idan ya kira ni. Ku kalla da dalilin da yasa na fa muku wannan aya. Allah ta'ala ce yana amsa kiran me kira idan ya kiraye shi. To amma menene sharadin ya amsa kiran duk wanda ya kira shi? Shine falyastajibuli wal yu'minu bi, din ne sun amsa masa falyastajibuli, to ni ma ya amsa min nawa kira a karan fari, ga annabi na nan ya bi shi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, ga littafi na nan yi aiki da shi. In har kana so ka ganawa amsawan, to amsa abinda annabi na ya zo da shi da abinda littafin da na saukar masa yake kunshe da shi. To kamar haka ne irin wannan kiran ga bani Isra'ila a jiya da muka karanta, kuma har yanzu dai shi ne ci gaban kiraye kirayen da Allah yake musu, an ɗauko daga gare su an kawo mana, saboda amfanin duka ɗaya ne a wurinmu da wurinsu baki ɗaya. Shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa wala talbisul haqqa, kuma kada ku lulluɓe gaskiya bil batil, da ƙarya. Wa taktumul haqqa, sannan ku koya gaskiya, wa antum ta'lamun, alhalin kuna sanar da cewa gaskiya ce wanda bai dace a koye ta ba. Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata, sannan ku tsaida sallah, wa atuz zakata, kuma ku bayar da zakka, warka'u ma'ar raki'in, sannan ku yi sujada tare da masu yin sujada. Wannan shi ne fassarar baki da fari na abin da ayoyin suka kunsa. Idan mun ɗauke su a taƙaice na ma'anonin abin da Allah ta'ala ke nufi a cikin wannan aya, faɗinsa da ya ce wala talbisul haqqa, kada ku lulluɓe gaskiya, ai abin da yake nufi kada ku cakuɗa gaskiya da ƙarya a wuri guda, saboda ku rikitar ko ku ɓatar da mutane ko don wata buƙata ta san rai ko kwaɗayin abin duniya. Da Allah ta'ala ce wala talbisul haqqa bil batil wa tattumul haqqa, a wannan wurin da ya ce kar ku lulluɓe ƙarya da gaskiya, ga gaskiya ana ganin ta kiri da muzu a zagayo da wata kalma da wani aiki na ƙarya don a rufe wancan gaskiyar kanta bayyana, ko a cakuɗa ƙarya da gaskiya. A nan wurin in kun kula, Allah ya yi hani da abubuwa guda biyu. Na farko ya ce wala talbisul haqqa, kada ku lulluɓa gaskiya alhalin ta bayyana. Wataktumul haqqa, sannan ku ɓoye gaskiya, abu na biyu kenan. Ko da ga gaskiyar a sarari ba a so a cakuɗa ta da wani abu ballantana an san gaskiyar kuma a take ta, ma'ana laifin guda biyu. Lulluɓe kan kaɗai ba ƙaramin laifi ba ne, ballantana kuma ya zamto an ɓoye ta gaba ɗaya. Akwai wasu cututtuka guda biyu, idan suka harbi zuciyar ɗan adam to shi da samun rahama sai dai Allah ya karfa magarinsa nono. Waɗannan cututtuka su ne sulil amal wa tiba'il hawa, dogon buri. Dogon buri mutum ya ɗauki duniya ya kallafa ma ransa, ya kallafa ma zuciyar ki, ke sai kin yi kaza, sai kin kai mataki kaza, kin fi ƙarfin abu kaza, Allah ya baki ya baki ya baki, ki kasa godewa, har yanzu gaba kike kallo. Malamai suka ce matsalan dogon buri shine yunsil akhira, yana mantar da mutum gidan lahira. To duk mutumin da ke manta lahira kuwa duniya za ta halaka shi bai san ta halaka shi ba. Sannan wattiba'il hawa, san rai, biye ma san rai, shi kuma malamai suka ce ya suddu anil haqq, yana hana mutum karɓan gaskiya. Sai a zo da gaskiya, ga ka gaskiya ce amma sai ki kasa aiki da ita, saboda nini kin riga kin sa ma ranki ki sai abu kaza, ki sai kin samu abu kaza. To kuma a duniya babu dan adam inda zai bar duniya face sai ya mutu da buri a zuciyarsa. Duk wani mutum da kuke gani sai ya mutu a ransa akwai wani abin da ya so a ce ya samu ko ya kai gare shi amma bai samu ko bai kai gare shi duk dan adam yana barin duniya da buri ne a zuciyarsa to shi ko san rai matsala ce babba domin shi ne abin da ya fitar da Yahudawa har muka karanta da ku a cikin suratul Fatiha kuma kuka ji to anan kun duba Allah ta'ala sai ya hane su da abubuwa guda biyu na farko kanta kyafu da ƙarya da gaskiya sannan nabi ya ce wala tu taqdumul haqq sannan ku koye gaskiyar nan wa antum ta'lamun al-halun kuna sanin domin dukkan wanda Allah ya bashi ilimi babban abin da ake fata daga gare shi shine iya bambanta ƙarya daga gaskiya sannan kuma iya fifita gaskiyar nan akan ƙarya ba dan komai ba sai dan mutane masu shari'a su yi koyi da shi dan su mutane suka ga mutumin da Allah ya bashi ilimi to wani lokaci ko yayi san rai ma ba sa iya gane san rai ne saboda fifikon da yake da shi na ilimi a kan to shi yasa Allah yake fushi da dukkan mutumin da Allah ya bashi ilimi yi amfani da ilimin wurin batar da mutane ko yi amfani da ilimin wurin biye masan zuciyarsa har a wani wurin yake cewa afara aita mani ta kada ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi ku bani labarin wanda ya biye masan ran shi ya mai da shi shine abun bautansa har Allah ya batar da shi akan ilimin da yake takama da alfahari da shi to ashe kun ga anan Allah ta'ala yana kira ga dukkan wani wanda ya san Allah ya bashi wani baiwa na wani ilimi wanda zai iya amfanar da mutane to kar ya amfani da wannan dama da Allah ya bashi ya koya gaskiya ko kuma ya cakuɗa gaskiyar da wani abu na san ran shi ya fito ya gaya ma mutane gaskiya duk lokacin da kike koyar da mutane ko da islamiyya ne ko da a falon gidanki ne ko da ƴaƴan cikinki ne to ki fasa ma zuciyarki fa ki sani fa kina wakilin annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kin amfani da wannan daman wurin neman yardan Allah to tabbas kin taka matakin daraja domin kin bi hanyar da annabawa da manzanni suke bi ko da ku ƴaƴan cikinki ne kike koyarwa to sannan a lokaci guda kuma ki sani idan kike amfani da wannan daman da Allah ya baki kika juyar da mutane zuwa ga wani abin da ba shi ne Allah da manzansa suka koyar ba to wallahi rayuwarki kuma tana cikin haka wanda wannan shi ne aikin da Yahudawa suka yi har yasa Allah yake kawo maganarsa a nan kamar yana cewa mu karbe koyi da su a cikin wannan mummunan ɗabi'a ta su shi yasa malamai suka ce ba shi dacewa ga mutumin da Allah ya ba shi ilimi ya koya gaskiya kuma sannan al'ada ana tsammanin shi ya biye abin da mutane za su iya koyi ne da shi har ya zamto waɗanda suka face sun jawo kan shari'a sannan kuma ana so ya zamto duk wanda Allah ya ba shi ilimi ya yi abin da zai zamto hujja ne a kan waɗanda suka kangare ma Allah suka ƙi bin Allah ma'ana ta hanyar bayyana gaskiyar da yi domin Allah maɗaukin sarki ya fitar da ayoyinsa a sarari kuma ya yi bayaninsu wanda masu ilimi suna iya fitar da wannan dan mutane su amfana idan muka duba wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran mu da shi kenan a cikin waɗannan ayoyi domin malamai na cewa duk mutumin da Allah ya bashi ilimi ya rinka koye shi yana koye gaskiya yana nufin wani abu da ba shi Allah ke nufi da shi ba to maimakon ya zamto mai kira zuwa ga shari'a zai koma yana kira ne zuwa ga shiga jahannama kuma domin babu wani abu a bayan shari'a kuma in ba fata ba babu wani abu a bayan gaskiya face kuma abin da yake ƙarya ne to a wannan gaban za ku ga Allah da sai sarki dai ya nufi cewa da kada ne mutane su wayi gari su zanto cewa suna kira akan abin da yake ba gaskiya ba ne duk abin da za a yi na rashin gaskiya kar ki shiga cikin shi wallahi duk abin da rashin gaskiya ne ko kin ga ya tashi sama sai ya faɗi ya rubuce ko kin ga ya dade watan wata rana sai ya kunyata duk wanda kuke bayan karki rudu da yawan masu bin abin da ba gaskiya bane karki gajiya dan kin ga masu ruko da gaskiya sun yi karanci wannan sunnar Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin sai ya cika wutan jahannama maƙil da mutanen da suke tsafa mishi daga aljanu da mutane ba su da domin yana cewa walau shi ina la ataina kullu nafsin hudaha da mun ba kowace ran shari'a walakin haqqal qawlu minni sai dai magana ce ta gaskiya daga gare ni ni Allah la amna anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wallahi sai na cika wutan jahannama daga aljanu da mutane gaba daya to ashe in kin ga mutane na ta wani abu na sako da zunubi kada ya roƙe ni dan Allah ya ce wa in tudai asara man fil ardi yudilluka an sabilillah in zaki biye ma mafi yawan waɗanda suke ban ƙasa to za ka kai ki ne su je su baro akwai mutane da dama waɗanda sukan jawo su kai su halaka ko su dawo kuma su shari'a har a cikin masu aikata zunubi da kuke gani akwai irin wannan na sha faɗa muku a majalisunmu na karatu ni na san yarinyar da take fasikanci da lalata wani abokin mai zo ce ya kamata mu tattara su mu ja hankalinsu na ce masa mu nemi babban malaminmu kuma limamin unguwarmu muka kira shi muka yi mitin da shi muka kira wani malaminmu daga Zaria shi ma in ya shigo za mu haɗu mu huɗu mu je mu zauna da shi aka nuna mana wanda yake kamar shi ne kawalin shi ke tattara su muka yi magana da shi muka yi sa'a kuma ya fahimce me yake shi ma zai zo zama to ina so in tabbatar muku a ran da za mu zauna da ita a ranar ta tafi wannan yawon daga Abuja tana dawowa sai hatsari ta mutu zaman da ba a yi da ita ba ke kuma wannan mutuwar nata aƙalla ƙawayenta biyu ko uku dukan su tafi ba su daina wannan mummunan sana'a to kar ki ruɗu don kuna zaɓen Allah da wasu ba mamaki daga cikin wanda kike ganin kamar ba Allah ba zai mai rahaman ba sai mutuwar ke zan masa wa'azi ya tuba sai ke ki mutu a zunubin shi kuma ya tuba to saboda haka ba a ruɗuwa da irin wannan yanayi din shine Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi kira a kan irin wannan sai a gaba yake cewa wa aqimus salata wa atu zakata idan kun sai da gaskiya kun yi ruku da ita kun bayyana ta dan mutane su shirya to aiki na gaba shine aqimus salata ai koyi sallah ta fili da ta koyi da ake wa atu zakata sannan ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanci a basu zakka kamar yadda muka yi bayani a jiya a fitar da zakkan adadin da Allah ta'ala ya ce a fitar idan Allah ya baki dukiya ki fitar da zakka domin fitar da zakkan nan tsarki ne ga sauran dukiyar fitar da zakkan nan sai hanya ce ta samun rahaman ki zuwa ga Allah madaukakin sarki ki fitar kamar yadda Allah ya ce sarki ma Allah dabara ki rinka yakuta ki tsin ki tsumulmula ki sa can ki sa nan a ki fitar da ita adadin da Allah ya ce sannan kuma in kin tashi bayarwa ki baiwa waɗanda Allah madaukakin sarki ce su ne ya ce a ba su zakka ba haƙƙin ki bane wannan na Allah ne ba ke za ki ce ga yanda za ki yi da shi ba a'a Allah ya riga ya ayyana mutane tabbas a cikin suratul tauba waɗanda ya ce a ba su zakka in an zo Allah ya sa za ki fi da zakka ki binci kasuwa ne ne su ki ba waɗannan mutane zakkar su sannan Allah ta'ala ce warka'u ma'ar rafi'in sannan ku yi rukuku tare da masu yi rukuku ai abin da Allah ke nufi shine ku yi sallah tare da masu yin sallah domin idan kuka yi waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa to lallai kun aikata abin da Allah yake so tunda a cikin wasiyoyin nan da Allah ya faɗa in kun duba za ku ga akwai umarni da cewa yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan a yi imani da ayoyin Allah da manzon da yake ɗauke da su to idan kuka yi wannan kun tattara dukkan wasu ayyuka wanda suke na fili da na ɓoye Allah ta'ala ya ce ku tsai da sallah kun ga sallah aiki ce ta fili da ta ɓoye wanne ne na filin ruku'unmu da sujadanmu ana ganin su muna yi wanne ne na ɓoyen shine niyyan da muke ɗaurawa kafin mu fara sallah sannan kuma Allah ya umarce mu da yin bauta masa da ayyukanmu kuma na jiki na gabbai da dukiya shine da yake wa atu zakata ku bayar da zakka ma'ana dai duk wanda ya aiki da waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya ce ya aiki da su to tabbas ya cika dukkan ɓangarorin da ake so bawa ya bauta ma Allah a kansu shine ibada ta zuciya da ibada ta gabban jiki da ibada ta dukiya duk wanda ya aiki da waɗannan wasiyoyi zai wayi gari ya dace da dukkan waɗannan alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi bayi da su da su bauta masa a kansa sannan da Allah ya ce ku yi rukuni tare da masu yin rukuni ruku'u mun sani wata bangare ne na sallah, ya halatta kuma a kira wani bangare na wani abu da sunan wannan abun gaba daya, wanda na nuna cewa ruku'u yana da ƙarfi a cikin al'amarin sallah, tunda Allah ya yi amfani da shi a wannan wuri, amma kuma yana nufin sallar ne gaba dayanta. Waɗannan ayoyi su ne ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake rayi bani Isra'ila da umarni da yin gaskiya da rashin koye shi da tsaida sallah da bada zakka da tarayya tare da musulmi, tunda Allah ya ce ku yi ruku'u tare da masu ruku'u, yana nuna cewa sallan ma in za ku yi ta ne a cikin jam'i, ga waɗanda jam'i yake wajibi a gare su kamar mu maza ke. Malamai suka ce kannan cewa kada ku koya gaskiya, me ake nufi da wannan gaskiyar da Allah ya faɗa a wannan aya? Gaskiyar da Allah ta'ala ya faɗa, wasu daga cikin suka ce ai ana nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, kada ku lulluɓa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. Wannan ita ce fahimtar babban sahabi Abdullahi dan Abbas da ɗalibansa su Mujahid da Qatada. Wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da shi shine musulunci, kada ku koya musulunci, idan Allah yake musulma ki bayyana musuluncinki, kada ki ji kunyan bayyana cewa ke musulma ce, kada ya miki nauyin ki bayyana a matsayinki ta musulma a kowane wuri, a kowane lokaci, a kowane yanayi kika samu kanki, in an ganki a fahimci cewa ke musulma ce. Na faɗa muku wannan ne saboda wallahi musulmi da dama sun sha mutuwa, musamman irin jahohin nan, a yanayin da ba za a iya bambance gawawwaki ba a haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba, duk an rufe su a wuri guda, musamman a yanayi na hatsari, saboda za ka tadda ‘ya’ya mata suna yin shiga irin shigan da idan ka gansu ba za ka iya bambance su da waɗanda ba musulmi ba. Domin sau da yawa a da za ka ga mace ta tsuke ne, ta sa jins, ta sa ƙananan kaya, ta fita babu kunya, babu tsoron Allah. To a yanzu za ka iya ganin mace dai ta sa atamfa da leshi da kaza da lullubi ta fita, to arnan kudancin Zaria kuma suna haka yanzu. Wata ma in ce maka sallama sai ka maida mata da sallama, ba ka iya bambance Kiristiyana da Fatima, ba ka iya bambance Aisha da wannan Sicilia. Yanzu in suka zo duka har a sunayensu in kun kula yanzu sunayensu irin namu suke amfani da shi, sun ce da haka ne za su mamaye jihar. Shi yasa lokacin da aka yi rikicin shari'a waccan lokacin a jihar Kaduna, da aka zo magana sai suka ce duk musulmin da aka duk wanda aka gani da kaya ba hula nasu ne, jinin Yesu ne almasihu, wai duk wanda aka gani kansu babu hula to nasu ne. To kaga wanda suka bar kamalan addinin su ga abinda maƙiyarsu suke fara. To haka nan mata a yanzu idan kin zo za ki fita ki fitan da annabin ki yace ki fitan da alƙur'anin ki yace ki. Qur'ani ya faɗa ma mata in dai matan muminai ne, tun daga kan iyalan annabi har ƙasa Allah ya faɗa musu dress code ɗin, Allah ya faɗa musu irin shigan da in dai sun yadda shi ya isa ya sa su, to Allah ya faɗan ma mata ga abinda za su yi in za su fita. Ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allaha wa rasula innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Ya ce wa qurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma. Allah ta'ala ya ce ga matan annabi da duk matan muminai, ƙarna fi buyutikunna, ku tabbata a gidajenku kar ku fita, amma na sani wani abu zai iya fitar da ku na lalura. Sai ya ce to idan fitan ya kama sai kin fita, ma'ana shi Allah a wurin shi mutunci ga ƙiyamata a farko shi ne ka zauna a gidanka, mutunci a wurin Allah ga ɗiya musulma shi ne ta zamto tana zama a ɗakinta. Sarki don kamar wata ‘yar sintiri a kan layi, kin fi kowa fita har yadda ake iya gane, amma ku gane wata matan a kan layi fiye da yadda ake gane namiji, saboda yawan fitanta a kan abin da bai zama dole sai ta fita. Wannan ba mutunci ba ne amma a wurin Allah, don shi cewa yi wa ƙarna ki tabbata fi buyutikunna a gidajenku, idan dalili ya sa sai kun fita sai ce to wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula kar ku fita kuna bayyana tsaraiki irin bayyana tsaraikin da kafiran farko take ya suke yi annabi ya fassara a cikin hadisi sahihu muslim sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ahli an-nar ko ya hakuri fashi a karatu haka yake zuwa ita gaskiya din ta taho fadin ta ake yanda take mu haƙin mu shine mu faɗi abin da muka sani yanda Allah da manzonsa suka ce a faɗe shi ba dan mu faranta ko mu bakanta ma wani ba sai dan Allah ya zama shaida mun faɗi abin da ya aiko annabin sa ya faɗa dauka ayi aiki ya rage ni ga wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ahli an-nar nau'in mutane biyu ni annabi ina tabbatar muku ko sahabbai ku shaida ku gaya ma wanda za su biyo baya waɗannan mutane suna daga cikin ƴan wuta a ranar alkiyama na farkon su yace unasul wasu mutane yarhamukallah da suke rike da wani abu kamar bindin shanu maza ne su suna dukan mutane akan zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mutanen mazan nan ƴan wuta ne malamai suka ce ɗan fashi da makami ake ne wasu suka ce azzaliman shugabanni ake ne wasu suka ce ƴan gaban masu zama a gaban sarakuna ne masu fushi da fushin wani mutum bai komai ba a rinka gafara ta ana duka ana koran mutum a ƙarshe dai malamai suka ce duk wanda ya ɗauki wani abu ya nufi musulmi da shi a nufin zalunci ko kidnapping ko fashi da makami ko dukan zalunci akan dan da ba naki bane dan ba ke kika haife shi ba ki dauki wani abu ki mata masa ki dige shi kai shiga cikin wannan hadisi to wannan bangare na farko ke bangare na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sa'u da wasu mata da za su zo wanda shine nake so in fassara wancan ayat da wannan hadisi yace da wasu mata da za su zo kafiyatun su a cewarsu sun sa tufafi ariyatu amma a wurin shari'ar musulunci zarara su ma'ilatu sun riga sun karkace mumilatu kuma suna daukan hankalin wasu maza ma'anan wancan kaya da Allah ya kira su zarara shine ko dai sun matsa jiki suna nuna shar ko kuma sun yi sharashari ana iya hanga a fahimci wani abu da zai tada fitina a cikin al'umma ko kuma ya zamto yana da ado da kwalliya da zai iya ɗaukar hankali ya girgiza tunanin maza har ya sa tunaninsu ya tashi daga addini ya koma tunanin fasikanci to dukkan tufafin da yake ɗauke da irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ka ga suna tambaya suna tafiya suna rangwada su karya can su tada can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ru'usuhunna ka'asmatul bukht in ka ga kansu kamar tozon rakumi sun yi attachment ko kuma sun tara gashin sun nade shi yanda za a gane dai kuna da kaza yanda za a faɗa shi zuwa gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata habbai irin waɗannan mata la yadkhuluna aljanna li annabi ina tabbatar muku ba za su shiga aljanna ba ba su da matsuguni a cikin wala yajidina rihaha ba ma za su ji kanshin gidan aljanna ba wa inna rihaha la tujad min masirati kaza wa kaza alhali ita aljanna ana iya jiyo kanshinta a tafiyar shekara 500 kafin a rufe inda take a karshe ce idara aikin hunhunna idan kun ga irin waɗannan matan fal'inuhunna ku tsine musu albarka yace in ma ko ba ku tsine ba kun yi shiru fa innahunna mal'unat to mala'ikuna tsine musu albarka wannan hadisi yana da kyau ku je ku karanta yana cikin sahihu muslim sai ku ga Umar Shehu Zariya yayi ragi ko yayi ƙari a cikin hadisi idan na yi ƙari sai ku zo ku ce mala abinda ka faɗa ƙarya ne ga gaskiyar magana idan ko kun tar da wannan hadisin haka yake kuma ya inganta to yanzu fa duk wanda ya faɗa da shi ba da Umar yake ba da annabin Allah yake wannan hadisi da na faɗa sautin ne nawa amma safan na annabi to idan ko har annabi yana da girma da kima a idan kiyama ce ya kamata ta farkatu zuwa ga abin da yake raye ka zuwa gare shi saboda wallahi annabi bai taba kiran ku ga wani abu ba face alkhairi ne a cikin ka annabi bai taba hana ku wani abu ba wallahi face abin da ya hana ku a cikin nan da kuke gani wallahi akwai sharri wanda ko an gane ko ba a gane ba zai zo ya faru duk duniya ba mai kaunan kiyamata da tausayi ta kaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniyan nan babu wanda ke tausaya ma mace yake kaunarta yake tausayinta yake tattalinta don ta cimma rahamar Allah kaman annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa ranar idi ko yayi ma maza hudu ba sai ya je ma mata tasu ta musamman saboda tarayyayo su suna da rauni kar su fada ma halaka ran an yi idi Bilal bin Abi Rabah yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jaje yake mu je wurin mata yace da muka je jingina da kafada ta yace ba zan iya tuna idin karamar sallah ce ba ko babba yake cewa da ni da ya kalli mata yace da su ya ma'asharan nisa ya futa ran mata saboda kaunar da nake muku tafaddana ku yawaita yin sadaka abin da yasa nake ba ku wannan shawara inni ra'aytu kunna aktharu ahli an-nar an nuna muku adadin ku ya fi na maza yawa a gidan wuta amma in kun yawaita sadaka za ku kwaci kan kwaci to kun ga ai kauna ce da rahama yasa ya faɗi wannan to dan haka nan dai akwai kuma musulmi wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya kiraye mu da shi a karkashin waɗannan ayoyi masu albarka a gaba sai yake cewa ta'muruna an-nasa bil birri shin yanzu za ku wayi gari ne kuna umurtan mutane da alkhairi watan sauna anfusakum amma kuma kuna mantawa da kanku da kawunan ku wa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta littafin da Allah ya sauka zuwa gare ku afala taqilun shin ba fa hankalta ba ga wannan mummunan aiki da kuke yi shine Allah subhanahu wataala bayan wannan kira da yayi ma'ana kaman yana cewa baya dacewa gare ku ya ku Yahudawa da aka saukar muku da wancan littafi da aka gaya muku baya dacewa ga dukkan mutum musulmi wanda ya san an saukar da littafi an aiko da annabi ya rinka umurtan mutane da alkhairi idan aka ce albid yana nufin duk wani abu da ya shafi alkhairi umurtan mutane da sada zumunci umurtan mutane da karatun alkur'ani gwargwadon yadda ka fahimci mutane gwargwadon abin da za ku kiraye ku zuwa gare shi idan saɓon Allah suke yi sai ka kalli wani irin zunubi ya fi yawa a cikinsu sai maganganun ka tafi karkatuwa zuwa gare shi domin mutanen da suke shan giya in ka je kana musu wa'azi a kan zina sai su rinka ji kamar har yanzu su ma ai masu imani ne original kwatu to amma idan laifin da suke yi ya zamto shi ne babban matsala to kaga a nan za a samu akasi ba zan taɓa manta wani lokaci da wani malamin mu suka je da'awa ba suka tarda mutanen garin gaba ɗayansu maza sun taru ƙarƙashin wata bishiya fili ne ya fi filin makarantar masallacin nan an taru ga ƙaton tulin giya har sai an hau wani abu an duka ake ɗibo giyan daga ciki mutane sun yi layi da ƙwarya a hannunsu sai a zuba a kira sunan mutum ya taso a zuba mai ya koma ya zauna sun yi mankar abu shi ne da aka zo wani ya gani ya ce ya za a yi sai aka ce a je tsakiyar tsoron tulin giya a fara wa'azi shi ke nan ilaikuwa ana zuwa ka fara yesu almasihu abokin annabi muhammadu ne sun san tunda ba aya ba ta alaran ma za a yi ba su ba su ma san aya da ƙur'anin ba dan garin sai an tsallake ruwa wallahi ake iya cin musu yesu almasihu abokin annabi muhammadu ne lokacin da yesu almasihu ya tafi shine annabi muhammadu ya ci gaba daga inda ya tsaya kaga yanzu ka alakanta zuciyarsu akan cewa a ce abin da kusan iri ɗaya ne wallahi ne na ga wani daga cikin su wanda ya ce kai ka tafi a wuri mushajiya haka ya faɗa wanda ya faɗi wannan ina tabbatar muku shine na uku a musulunta yana tangaɗi ya zo ce wani abu da kana fada yana ji sanyi yana shiga a zuciya na ya za a yi ya zo ya ce ni da na so yi fada da kai amma na ga alama ka sha wahala ka zo inda nake na ji tausayin ka tunda kana so na ka zo inda nake duk da wahala wai ma'ana ya gane an shuya sannan aka zo inda yake to tunda an mutunta shi an zo inda yake shi ma bai kamata ya kore wannan suka zo ba. To a ƙarshe da ya musulunta sai ya ce ina so suna Abubakar za a iya bani. Shi ya ga sunan Abubakar babban suna ne. Sayyidina Abubakar dai Allah ka ji kan maza da rahama. Shekara 1000 da wani abu yana kabari amma duk da haka farjininsa yana ban ƙasa. Wannan shi ne abin da ke faruwa da salihan bayi. Aka ba shi Abubakar. Yana musulunta shi sai bai zauna wurin shan giyan ba sai ya tafi. Ni wallahi tsammani na kawai mayan giya ne ya gabare shi. Ba a yi minti 15 ba sai gashi ya dawo da doya da yawa a hannun shi har bai ganin gaban shi. Yanzu ya ce na wanda ya fada mu wannan maganar da na fada na shiga musulunci. Malamin da yake musuluntarwa. Sai ga ni ya ce ka kai ma yara naka wannan na ji daji a raina. Wai shi tukuikin musulunta shi ne a kai ma yara doya ku ci. To amma wata tana nan a musulunci ta fi shekara 20 ba ta taɓa sadaka gagarumi da abin da ranta ke so ba sai dai da canji. Canjin magi ko na bogo ko na indomi da shi ake kaiwa masallaci da majalis. Amma gwalagwalai ba a tiddo. Bai kamata ya zamto haka ba. In muna so ramin can ya sanyi mu tura da abin da zai sanyaya shi tun daga nan. Allah ya kyautata ƙarshenmu. To fadin Allah ta'ala da yake a ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum shin yanzu kuna umurtar mutane da alkhairi kuna mantawa da kawunan ku wa antum tatluna alkitab al'adu kuna karanta littafi wa antum taqiluna afala taqilun shin ba kwa hankalta ba malamai suka ce wannan yana nuni akan rashin alkhairi mutum ya zamto yana sane da ilimi ya rinka umurtar mutane shi kuma baya aikatawa wasu daga cikin malamai suka ce bani isra'ila sun kasance mutane ne waɗanda duk in ka zo kana tambayar su me zai amfane ka za su iya gaya maka ba za su koya komai ba amma su su yi shine ba za su yi ba sun rika yin haka ta a garin Madina in ka zo ka ce ina so wani abu da zan yi karko sai ce ka rinka sadaka ko ka rinka azumi yadda annabin ku yake yi ko ka rinka kaza amma kuma su ba za su aikata saboda hasada da bakin kulli da yake cikin zukatansu sun so a ce annabi na cikin su shi kuma Allah ba a masa dole shi yafi kowa sanin abin da ya dace yana fitar da wanda ya so ya daukaka shi a lokacin da ya so ko da mutane ba su so ba ko da mutane ba su so wani ya daukaka ba in Allah ya so ya daukaka shi sai kaga Allah ya daukaka shi kar ka damu in kaga irin wannan kar kai ma wanda Allah ya daukaka shi hasada kai ma an daukaka ka akan waɗanda da za su zo inda kake da sun gode ma Allah ina fata mun fahimci wannan to haka nan karka damu in ka ga alkhairi a hannun dan uwanki musulma in kin ga arziki a hannun yar uwanki karke bakin ciki ko ba ta dauka ke ta baki ba za ka dauka ta ba wata musulma yan uwanki to kuma a ce mu ba annabi ya ce mu musulma yan uwan juna bane to dan haka ba bakin ciki ya to wannan shine abin da malamai suka faɗa suka ce wannan a ta amuruna lafa bil birri alkhairin nan wasu malamai suka ce imani ake nufi da shi a karan faru kuna umurtar mutane su yi imani amma ku kun yin imani sannan kuma kuna barin abin da aka ce ko ku yi alhali kuna karanta littafi kuma kuna ganin abin da Allah ke faɗa amma ba ku aiki da shi sai wannan ya nuna cewa duk mutumin da zai ga abin da ya sani ya ƙi yin aiki da abin da ya sanin nan wannan kamar yana koyi ne da Yahudawa a karan fari sannan kuma na biyu yana nuna hankalin mutum bai masa amfani ba a duk lokacin da ya zama na ga shari'a mutum ya gani ya fahimta amma kuma yake dauka saboda kila tunanin ki mutane za su zage ki ko mutane za su garge ki ko wa a ce miki yar kauye haka wasu suke gani wasu suna ganin ai kai ina ya za a yi a ce kaza bikin su wance ka je da hijabi ai billahi allazi ma kai ka zama abun kallo to ba alkhairi zuwa irin waɗannan wurare duk wurin da zaki ji in kin je zaki fituna a imanin ki rashin zuwan ka shi yafi miki alsai duk wurin da in kin je kina ganin imanin ki zai lalace su kurkuce to ni santan wannan wurin shi yafi alsai dan Allah na cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan ita zuciya da kuke gani duk na gabtanki duk imanin ki duk ilimin ki duk yanda kika dade kina karatun qur'ani ko da muhaddisi ya ce ke wallahi idan zaki lugunci wurare ko mutanen da suke saban Allah ina miki rantsuwa da Allah sai sun lalata ki kuma sai sun fata miki tunani kowa sai ce ki kuma ko ne kike alfahari da takama da shi dan adam da kuke gani innal hayya la tu'minu alayhi alfitan duk wanda bai mutu ba bai gama ganin jaraba sahabbai fa kenan Hanzala ya fito suka hadu da Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar yace da shi ya kake yace na faka Hanzala yace ina ga Hanzala ya zama munafiki Sayyidina Abubakar yace subhanallahi wa ma zak me kake nufi da wannan magana yace to in ina gaban annabi da in ji imanin lawa radau radau babu ko sirki a ciki haka ke ma babu mamaki in kina masallacin nan ana karanta Qur'ani sai ki ji kamar daga nan a wuce aljanna amma kina fita kuma sai ki ji kilakan ki kai gida ma kin yi zagi kuma azumi ne a bakin ki abu ne mai sauki to yace in muna gaban annabi sai mu ji imanin mu original first yace amma da mun dawo cikin iyalan mu mun wasa da ƴaƴan mu mun wasa da matan mu sai mu ji kawai duniya yau take sallah ma'ana sai mu ji mun tukurkuce sai Sayyidina Abubakar yace in dai wannan ita ce munafurci to ba kai kadai ne munafiki ba mu tafi wurin annabi ya warware mana matsalar haka suka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa bayani yace ai da kuna jin irin imanin da kuke ji a gabana da mala'iku sun sauka a kullun ka gaisawa da su saboda yanda matakin da za ku kai sai yace da ku tarakan wa tarakan imani lokaci ne da lokaci ma'ana yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa yazidu bi sa'a wa yanqus bi al-ihyan yana karuwa in kina jin Allah yanzu ba mun zo Ramadana ba ba ana azumi ba jiya zan wuce a hanya nace subhanallahi na dauka an bijo ne aka taru ya kace ai wani dan karamin masallaci ne a wurin kafin Ramadan bai cika amma yanzu har an cika an hau kan titi mota ma sai tara ne ga bakin Allah sun ga kuma babu bako ko daya a unguwar to amma ko kun san wannan abin da ya kamata bai kuka ne saboda shi saboda yana nuna alamar shedan ya ci nasara a kanku ashe ke dan da mun mutu a wancan yanayin a cikin rauni muka mutu a cikin gafala kenan muka mutu kun gane magana yawa shi dan adam ana so ne rayuwar na karewa aikin na kara kyau in rayuwar ki na karewa aikin ki na kyau kina tuba daga zunubi kina kusantar da'a to wannan karewar rayuwar ba matsala bane wallahi ba matsala bane saboda karshen nan ne magana karshen da za a dabbi rayuwar ki nan ne gida ke saka to in kika ga rayuwar ki na kara kyau sarki damu ni na ga tijan da yana kan gadan asibiti kan gadan ajali yana cewa mun gode ma Allah da daman da ya bamu yace da yawan mu sun mutu suna matasa muna cikin sharholiya amma mu an bamu dama mun tuba kafin kashin mu ya taushi yace na fi shekara 20 ban bashin sallah ba yace ban bashin sallah ba yace to fatan mu dai in ta sun mana a yafa bayan a karbi karshen to wallahi wannan alamar cin nasara saboda ko a manyan malamai ba kowa ne Allah zai masa irin wannan Allah ka ji tausayin mu ba dan halin mu ko wannan shine abin da ake so kar ki zamto cikin waɗanda idan ba ki umurni da kyakkyawa ki zamto masu taimakon masu umurni da kyakkyawa idan ba ki zamto a cikin biyun nan ba to kar ki shiga cikin masu tura mutane da yake kuma ba ki wannan ba sifa ce mai kyau ba kamar yadda waɗannan ayoyi suke nuni zuwa gare su ayoyi da za mu ji a gurguje a kansu mu tsaya shi ne faɗin Allah wasta'inu bis-sabri was-sala ku nemi taimako ta hanyar yin haƙuri was-sala da yin sallah wa inna hala kabiratu kuma lallai wannan al'amari na sallah al'amari ne mai girma illa ala al-khashi'in sai dai akan waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah da kankan da kai alladina sifofin waɗannan masu tsoron Allah kuwa masu girmama shi su ne alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suke da tabbaci yazunnuna anan tabbaci sau idan kalma azzan ne ta addu da inna ko anna yana nuna tabbaci ba za a ce suke tsammani ba a suke da tabbaci ne cewa mula annahum mulaqu rabbihim lallai su za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma tabbas su gare shi masu komawa ne to ashe a nan malamai ke nuna cewa Allah mai sarki ya umarci bani isra'ila da mu baki daya akan mu nemi taimako a wurin Ubangijinmu ta hanyar hakuri da dukkan nau'ukan hakuri. Rayuwar nan da kuke gani ta nan duniya kadai ba a cin nasara a cikin ta sai da hakuri, ballan kana lahiran da tafi duniya alkhairi. Duk wanda kuka ga ya ci nasara a nan duniya to hakuri yayi, dole mutum yayi hakuri. A musulunci kuma ana buƙatar mutum da yayi hakuri a wurare kamar haka. Na farko, yin hakuri wurin jin Allah. Kina zaune kina tsakiyar bacci kin gaji, sai ki je ladan yana cewa as-salatu khairum minan nawm, bar bacci zo ki sallah ya ci miki alkhairi. Wannan na bacci kenan ko? Sai kin yi da gaske kin yunkura sannan ki sallah, amma kina sallah sai ki ji wani sanyi a ranki, ko kuma sai kina kasuwa ko a gida ana miki ciniki, kun ga sallah da Allah ya sa ku lokuta guda biyar din nan da ya ga dama zai ce duka a yi su a lokaci ɗaya. Amma yana daga cikin hikimar shi da yake so ya ƙara tantance, ba dan bai sani ba, ya ƙara nuna ma duniya masu da'a da masu saƙo, sai ya ce idan an yi ɗaya yanzu sai bayan awa kaza a zo a sake yin ɗaya. Yana so ya gani ne, sai kin tafi a ga layin markaɗe nan kina ganin markaɗen azumi kai yau yaran nan ma za su sha jan miya a gidan nan. Kina ganiyar markaɗen nan kin yi kata kata, sai ki ji ana hayya ala sala, Allah na so ya gaya za a yi markaɗe ko sallah, wacce tafi girma a zuciyarki. Sai kin je kin yi kike yawwa alhamdulillah kin ga ɗibon mun ruwa, bari ki gani ai nan da awa ɗaya kaza, kina fara sai a ɗauke wuta sai an je siyo fetur ga layi ya ƙaru. Kin dawo an fara a ce ai ma injin din dutse ya yi ka sai an kai waki, kina ɗorawa za ki fara murje kuɗin ki kuma sai a ce la'asar ta yi dawo ki ƙara sallah ya za a yi. Haka Allah ke yi, duk jarabawa ce. Ai ya faɗa mana da kanshi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, jarabawa ce a ga wa zai mai kyau wa ba zai mai kyau ba. Allah ya san ranmu na so sai ya tsinke shi a zo a yi, saboda in kin yi za a baki abin da ya fi wannan. Aljanna fa ba a nikan ba, kuɗin ma ba a kashewa. A cikin ta akwai ma tashahihil anfus wa talazzul a'yun, duk abin da ranki ke so ma da baki san shi ba za ki gan shi. Qutufu hajaniya, in nan sai kin sa abu an ciro mangwara an wahala an wanke, a can wurin reshen ne zai rukuku ya zo kusa da ke, ki zaɓi wanda ranki ke so, in ba ki so ki ce ya koma kuma ya matsa ya ba ki wuri ki wuce. Ko shara ba a yi, jama'a gidan da aka ce dutsen da ake shafa shi da za'afaran aka yi da mafi a ce zinariya ne, yashin gidan da zaki taka na zinariya ne don Allah da ne aka yi gidan? Idan an taka zinari a matsayin yashi a gidan, to me kike tsammanin cikin gidan zai kasance? Kawai ta ce wai daɗi kashe ni, daɗi mu ba zai kashe mu ba, in Allah da daɗi zai raya mu ne a aljanna. To duk in kin ga wani abu a duniya da aka ba wani, ajiye kalli aljanna yi aikinta. Ni wallahi ban taɓa ganin wata ni'ima da ta burge ni ba face sai na kalli aljanna, na tuna aljanna wanda nake fatan ya zamto zai zamto mana muna da rabo a cikinsa. Wannan shi ne abinda Allah subhanahu wataala ya kira a kansa na ƙarshe, cewa a nemi taimako da haƙuri. Muka ce haƙuri na farko, haƙuri wurin yi ma Allah ɗa'a ta hanyar bayar da haƙoƙin Allah da suke kanmu, kamar sallah da azumi da sauransu. Haƙuri na biyu shi ne barin saɓon Allah, barin saɓon Allah. Duk abinda yake laifi ne ke haƙuri ki bar shi. Wallahi za ki mamaki in kin ga albarkar da ke cikin waɗanda suke rayuwar waɗanda suke bin Allah. Ba za ki taɓa bin Allah ki nadama ba. Ko kin ga da wani jarabawa a tare da ke, to sai kin ga a wani ɓangaren kuma an baki wani abin da ke da faranta rai. To shi ne ki bar saɓon Allah in kina so ki zauna lafiya a ban ƙasa. Duk wanda za su shiga cikin saɓo ki ƙyale, ke ki haƙuri ki tsaya cikin ta'a. Na uku shi ne haƙuri a kan ƙaddarawan Allah masu zafi. Ana zaune za ki ga wani abu mai raɗaɗi ya saƙa a cikin rayuwarki, babu wani ɗan adam face haka yana faruwa da shi. Hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa an yi shiga damuwa sai ya ce a tashi a yi sallah, saboda sallah ta cire masa damuwarsa. To idan ko har Annabi zai shiga cikin rashin jin daɗi, ashe ba baƙon abu bane dan ni da ke yau mun samu kanmu a cikin irin wannan. to shi ne ana so mutum ya yi haƙuri a cikin kaddarawan Allah, rasa ɗa ne, rasa miji ne, rasa wani abu ne da mutum ke so na dukiya ko menene ko rashin lafiya, ki haƙuri ki bai wa Allah al'amuranki. Za ki ga yadda Allah zai shiga cikin al'amuranki, kuma ki ga yadda Allah zai zubince ki. Da Allah ya ce a nemi taimako da sallah, sallah kun sani tana hanawa daga albasha, kamar yadda Allah ta'ala da kansa ya faɗa, yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. A takaice, ina ganin kusan duk abin da ya kamata in faɗi game da waɗannan ayoyi na riga na faɗe su, kuma ba na so lokacin ya rinka wuce wannan adadin da muka ɗauka saboda littafi na biyu da za mu yi insha Allahu ta'ala. Don haka nan abin da muka faɗa suka zama daidai a cikin waɗannan ayoyi, Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada, wanda muka yi kuskure Allah mai tsarki ya yafe mana. Sai mu je zuwa littafi na gaba insha Allah.